أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يومنا يمتشن ترى وطن رمضان هجراء لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو ليادة ريهدو أربعين دبكوي ciga ba da karatunmu na tafsiri muna suratul nisa sura ta 4 muna kan aya ta 90
a'udhu billahi minash shaitanir rajim illal ladhina yasiruna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليهم فلقاتلوكم
سلطهم عليكم
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لهم عليهم سبيلا.
الله سبحانه وتعالى يأتي إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق sai dai waɗanda suke saduwa zuwa ga wasu mutane wanda tsakaninku da su akwai alƙawari, akwai yarjejeniyar cewa babu yaƙi tsakani, an samu daidaituwa, an sami alƙawari da yarjejeniya. Aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum, ko kuma waɗanda suka zo muku zukatansu suna ƙuntace, suna cike da damuwa game da yaƙarku ko kuma yaƙar mutanensu wajen rashin nutsuwar su yaƙe ku da kuma wajen rashin nutsuwar su yaƙi mutanenku, to su ma waɗannan sun fita daga cikin waɗanda ake batun cewa a kama su a matsayin fursunonin yaƙi ko kuma a karkashe su. Walau sha'allahu lasallatahum alaikum, da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama, to lalle da ya dora su a kanku, falqatalukum, lalle sai su yaƙe ku kuma su samu dama a kanku. Amma saboda rahama ta shi Allah subhanahu wa ta'ala da afuwarsa da jin tausayinsa gare ku, sai ya sanya wannan tsarin ya kasance a haka, suka zanto su kansu din suna kyamar su yaƙe ku, zukatansu suna ƙuntace game da samun kansu a matsayin cewa za su yaƙe ku. To wannan baiwa ce kyauta ce daga Allah subhanahu wataala. Fa in i'tazalukum, saboda haka idan suka kaurace muku basu yake ku ba, falam yuqatilukum, basu yake ku ba, wa alqau ilaykum salama, suka jefa aminci zuwa gare ku, abin nufi suka nemi zaman lafiya da ku, cewa a zauna lafiya babu yaki, babu kai wa juna farmaki. To a wannan lokaci, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, Allah bai sanya wata hanya, wani tafarki akan ku ba, akan su na ku yaƙe su ko kuma ku ribace su a matsayin fursunonin yaƙi. A wannan lokaci ba ku da wata dama akan su. To anan Allah subhanahu wa ta'ala bacin yayi bayani cewa su waɗannan munafikai wanda kafircinsu ya fito fili, ya bayyana ƙarara, idan suka juya baya ba su yi ƙaura ba, ba su karɓi musulunci ba, karɓa ta gaskiya, to cewa ku damƙe su, ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi, ko kuma ku karkashe su a matsayin waɗanda suka cancanci kisa ne. To sai Allah ya biyo baya cewa sai dai waɗanda ya zama da cewa suna ƙarƙashin waɗanda kuke da yarjejeniya da su cewa babu yaƙi. To kasancewa sun shiga ƙarƙashin waɗanda akwai alƙawari tsakaninku da su, to kuma anan sai ya zanto su waɗannan sun samu alfarmar da ba za ku yaƙe su ba, ko kuma waɗanda suka zo muku zukatansu ba sa son su yaƙe ku, haka ba sa son su yaƙi ‘yan uwansu, suna so a zauna lafiya. To su ma anan ba batun cewa kama su a matsayin fursunonin yaƙi, ba batun kuma cewa yaƙar su a matsayin ababen da za a kashe, domin dukkaninsu sun zaɓi mai zaman lafiya da daidaito da juna. To wannan kaga Allah subhanahu wata'ala yana wannan bayanin domin nuna cewa shi addinin musulunci ba wai manufarsa yaƙar mutane ba da karkashe su. A manufa ta addinin musulunci shine musuluncin ya tabbata, ya ɗaukaka, ya zanto shine addinin Allah a ban ƙasa. Idan hakan ba zai samu ba sai an haɗa da yaƙi, to shine sai a yaƙi ne, shine wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna allaha bima ya'maluna basir wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fi suratul baqara. To kaga wannan nuni akan cewa manufar shine musulunci ya zanto ya tabbata, ya zanto shine addini mafi rinjaye a ban ƙasa, domin shine addinin kadai da mutane za su rika su bautata wa Allah da shi su tsira su kubuta. To saboda san Allah game da rahamarsa ga bayi, to wannan shi ya bayu Allah subhanahu wataala ya shar'anta ne yin jihadi ne, yin yaki, ba wai kawai dan azbar da jini ba, a kashe mutane. To yasa idan aka sami yarjejeniya ta zaman lafiya, ta aminci tsakanin waɗanda ake yaki da su, to anan babu batun mai a yaƙe su kuma. To za a ci gaba da zaman lafiya bisa wannan alƙawari, bisa wannan yarjejeniya, har izuwa lokacin da su suka warware, suka saba. To a lokaci kuma sai a iya yaƙar su saboda sun saba wannan alƙawari ne. To shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq. To wannan aya wajen bayanin menene sababi na saukarta. To an samu ruwayoyi sun zo ta hanyoyi daban-daban. Al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba rahimahullah ya fitar a littafinsa Al-Musannaf, haka Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi shi ma ya fitar a littafinsa Tafsirul Qur'an Al-Azim, zuwa ga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yake cewa Suraqatu Ibn Malik radiyallahu anhu, labari ya zo masa kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya aika Khalid ibn al-Walid domin ya kai farmaki ga kafirai, to jin wannan labari sai ya garzayo yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana mai magiya har ma sahabbai suka ce to kai meye yazo da kai kuma meye haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ku bashi yayi magana sai ya ce ya rasulullah mutane na ne nazo abin nufi su shiga alfarmata cewar a kyale su kar a yake su a samu mai yarjejeniya su shiga karkashin mu ta yadda idan su ma kafarin Qurayshawa sun musulunta su ma sai su musulunta saboda naji Khalid ibn Walid ka tura shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to an karbi wannan abin da kane ba da haka sai manzon Allah ya sanar da Khalid ibn Walid cewa ga tsarin da ake kai kada ya yake su ya ba su su ma sun shiga karkashin waɗanda ake da yarjejeniya da su sakamakon an nema musu alfarba to shine wai wannan aya sai ta sauka domin tabbatar da wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi to sai dai shi a wannan hadisin bai inganta ba saboda illoli guda biyu illa ta farko akwai Aliyu ibn Zaid ibn Jud'an wanda da'if ne sannan illa ta biyu kuma shine al-inqita al-Hasan al-Basri bai ji daga Suraka ibn Malik ba da haka bai tabbata ba sannan yazo ta hanyar Ikrima wanda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari ya fitar a littafin sa Jami'ul Bayan an ta'awili ayatul Qur'an zuwa ga Ikrima cewar wannan aya ta sauka ne a dalilin wasu kabilu da ya zama da cewa akwai yarjejeniya tsakaninsu da ainihin musulmai to sai ya zama da cewa waɗanda ma suke da wato ainihin saduwa zuwa gare su ta fuskar cewa sun zanto ƙarƙashinsu duk da su ba a yi yarjejeniyar da su ba amma suna ƙarƙashin waɗanda aka yi yarjejeniya da su aka yi alƙawari cewa za a zauna lafiya babu yaƙi to su ma sun shiga rigar waɗannan ɗin don haka ba za a yaƙe su ba wato su ne ainihin Banu Mudlic wato ainihin ƴaƴa ne na Kinana wanda shi kuma Mudlic ne Mudliju ibn Marra yana daga cikin kakanni na ainihin kabila ne to da haka sai ake danganta kabila zuwa gare shi a ce Banu Mudlic ita ce kabila ta su Suraqatu ibn Malik da kuma ainihin kabila ta ainihin Banu Aslam sune al-Aslamiyun sune kabila su Hilal ibn Uwaimir to shi ma yana daga ciki sai kuma kabila ta Banu Khuzaima wato sune ainihin kabila ta su Jazimatu ibn Amir Jazimatu ibn Amir duk da yazo a wasu nusakh rubutun hannu na Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an na At-Tabari da kuma wasu bugu na shi littafin Jami'ul Bayan din da cewa Khuzaima to wannan kuskure ne abinda yake daidai shine Jazimatu ibn Amir shi yasa ma haka yazo a tafsirul Qur'an al-Azim libn Abi Hatim wannan tasahih ne to cewa wannan aya ta sauka ne domin tabbatar da wannan alƙawarin da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da nuna cewa waɗanda ma suke ƙarƙashin su duk da ba su aka yi alƙawarin ba to su ma sun shiga ciki da haka ba za a yi mai ba ba za a yaƙe su ba saboda suna ƙarƙashin waɗanda akwai alƙawari akwai yarjejeniyar cewa babu yaƙi tsakani babu yaƙi tsakani irin su Banu Bakar to shi ma wannan bai ainihin tabbata ba saboda Ikrima bai riski wannan kissar ba an gane da kyau li'annahu tabi'iyun sannan kuma akwai Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj bai ji daga Ikrima ba an gane da kyau duk da Ibn Abi Hatim ya fitar a tafsirul Qur'an al-Azim min tariki Abdul Malik bin Abdulaziz bin Jurayj an Ikrimah Ali bin Abbas tare da ambaton wa Abdullah ibn Abbas wanda shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga wannan illatul linqita ta yi me ta kau ta fuskar rashin ambaton sahabi an ambaci sahabi sai dai kuma akwai illatul linqita tsakanin shi Abdul Malik da Ikrima ta ga me bai ji daga gare shi ba. Sannan kuma akwai illa ta biyu shine Ibrahim ibn al-Muftar Abu Isma'il at-Tamimi al-Razi wanda kuma shi ma ba ibne da haka shi ma wannan bai tabbata ba. Saboda haka dukkan wani sababi da yazo daga cikin sawwa na cewa shine dalilin sa Qur'an na ayar babu abin da ya tabbata. Da haka Allah subhanahu wata'ala yana bayani ne game da kyan tsari na musulunci da kuma cewa addinin musulunci addini ne wanda yake cike da ainihin adalci ta yanda waɗanda suke ƙarƙashin waɗanda aka yi yarjejeniya da su cewa ba za a yi yaƙi ba to sakamakon su waɗannan din suna ƙarƙashin su to su ma sun shiga me sun shiga cikin hukunci adalci na musulunci da kuma nuna cewa addini ne wanda yake na rahama na jin kai saboda me saboda saukakke ne daga Allah subhanahu wataala. Da haka wannan aya tana nuna cewa idan aka yi yarjejeniya ta fuskar alkawari da wasu mutane cewa ba za a yi yaki ba tsakanin su da musulmai to sai aka samu waɗanda suke karkashin su su ma suka shiga da kuma Marwan lokacin sulhu Hudaybiya kaga anan cewa duk wanda ya so ya shiga karkashin sulhu na su Qurayshawa da alkawarin su to ya shiga sai zanto wannan hukuncin shi ma ya hau kansa. Wanda ya so kuma ya shiga karkashin sulhu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkawarin da manzon Allah ya yi da su sai ya shiga shi ma sai zanto wannan hukuncin yayi me ya shafe shi. Da haka shi ma ba za a yaƙe shi ba kamar yadda ba za a yaƙi waɗanda aka yi me yarjejeni da su ba aka yi alkawari da su. To ayar abin da take nuni akai kenan shine illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Wannan illa adatu istithna'in ne an gane da kyau ba al mustathna wato shine abin da ya biyo bayanta waɗanda aka ambata na cewa suna ƙarƙashin waɗanda aka yi alƙawari aka yi yarjejeniya da su cewa babu yaƙi da kuma waɗanda suka zo zukatansu suna cikin kunci akan yaƙar musulmai da ma yaƙar mutanensu to waɗannan su sun fita daga cikin waɗanda ake magana cewa fa in tawallaw fa khuduhum wa qatluhum haythu wajadtumuhum. To su sun fita cikin cewa in sun juya baya ku kama su a matsayin prisonerin yaƙi kuma ku kashe su to sun fita daga ciki da haka su ba za a yaƙe su ba kuma ba za a kama su a matsayin prisonerin yaƙi ba a za a zauna zaman lafiya da su. Saboda haka wannan shi ake nufi ba wai ana nufin me soyayya din ba a ita ba ta rika su a matsayin soyayya ta addini su ma suna cikin waɗanda ba za a rika din ba abinda aka fidda su daga ciki shine ba ta rika su da kama su a matsayin prisonerin yaƙi da kuma yaƙar su. To wannan shine aka togace su aka ce to su ma sun fita daga ciki a ainihin kyale su saboda wannan dalilin na alkawari da yarjejeniya da aka yi. Saboda haka sai ya zama kenan wannan alistithna din alistithna ne wanda yake muttasil an gane da kyau wanda wannan shine abin da mafiya yawan almufassirun suka tafi akai amma wasu suna ganin cewa alistithna din wato alistithna ne wanda yake munqati an gane da kyau wanda kuma Ar-Ragib al-Asfahani tafsirinsa tafsir Ar-Ragib al-Asfahani abin da ya zaba kenan an gane da kyau sai ya zama kenan yanda zancen yake ailakinil ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Idan muka dauke shi a matsayin alistithna ne wanda yake munqati'un sai ya zama na kenan wannan hijirar da Allah ya nema cewa kar ku kaunace su har sai sun yi hijira to wannan nuni akan cewa yin hijira wajibi ne akan dukkan wanda ya musulunta musulunci wanda yake na gaskiya babu wani uzuri. to sai Allah ya ware waɗannan cewa su waɗannan kuma su suna da uzuri su suna da uzuri sai ran sai ya zama kenan magana ce ake da musulmai kenan har yanzu magana ce ake da musulmai ba wai munafikai kafirai ba an gane da kyau to su waɗannan suna da uzuri idan ya zama na cewar wannan dalilin da aka ambata ya ba su rashin damar yin ƙaura din a sakamakon suna cikin kafiran da ya zama na cewar akwai yarjejeniya ta rashin yaƙi tsakaninsu da musulmai sannan kuma su din ba su da damar su yi hijira to su wannan babu komi a kansu za su iya zama kenan kaga magana ce ake akan musulmai kenan an gane da kyau idan kuma muka dauka kan cewa al-istisna din muttasil ne kenan ana magana ne kan su kafirai munafikai cewar lalle ilalla juya bayan da suka yi game da rashin yin ƙaura suka bayyana kafirci to lalle ku yaƙe su kuma ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi sai dai fa waɗanda suka zanto suna ƙarƙashin waɗanda kun yarjejeniya ta alƙawarin cewa babu yaƙi tsakaninku to sai su ci alfarmarsu dalilin wannan ba za ku yaƙe su ba sai ku ƙyale su an gane da kyau to wannan fuska ita ce fuska mafi zama daidai ita ce fuska mafi kyau an gane da kyau wannan kenan to cewa illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq yasiluna wasala yasilu waslan to al waslu da aka ambata anan me ake nufi to wasu suna ganin cewa abinda ake nufi da al waslu shine al intisab wato ana nufin waɗanda suke dangantuwa da kafirai dangantaka ta alqaraba ta kusanci imma ana uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma a'a dangi ɗaya akwai alaka ta dangantaka tsakani to sai ya zamana dalilin kasancewarsu suna da dangantaka da mutanen da ku riga kun yarjejeniya da su cewa babu yaƙi tsakaninku to saboda wannan dangantakar da suke da ita tsakaninsu da waɗancan da kuke da alƙawari da yarjejeniya to da haka su ma ba za ku yaƙe su ba su ma ba za ku yaƙe su ba to wannan haka Abu Ubaida ya tafi a kai kamar yadda yake a littafinsa Majazul Qur'an haka Ibn Qutayba shi ba ya tafi a kai kamar yadda yake a littafinsa Tafsiru Gharibul Qur'an kenan yasluna ayyantasibuna an gane da kyau to kaga idan muka dauki wannan sai ya zanto mun samu sakamako cewar ashe dangantaka takan hana ka yaki mutum koda me koda kafiri ne to kaga wannan kuma kuskure ne domin ya cika da nassosi na alqur'ani da kome da kuma abin da yake ya abu cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin sahabbai na manzon Allah sallam waɗanda suka yaƙa mafi yawa ai zaka tadda ƴan uwansu ne imma ta fuskar suna uwa ɗaya uba ɗaya ko ta fuskar uba ɗaya ko ta fuskar uwa ɗaya ko ta fuskar me an hada wata dangantaka gabanninsu haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kafiran da ya yaƙa zaka tadda me wasunsu akwai alaka akwai dangantaka ta me ta zumunci ashe inda dangantaka tana hana ayi wannan yaƙin to da me da manzon Allah bai yi ba da kuma sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su yi ba saboda haka wannan fasar kuskure ce shi yasa al-mahadawi a littafinsa at-tahsil ya ce malamai sun yi inkarin wannan zancen haka al-allamatu shukani a fatahul kadir shi ma ya ce malamai sun yi inkarin wannan zancen wannan fasar to malaman da suka ce wannan zancen zance ne ba karɓaɓɓe ba saboda rauninsa su ne irinsu al-imam abu ja'far al-tabari a tafsirinsa jami'ul bayan عن تأويل آية القرآن إذن سوء الإمام أبو جعفر النحاس الكتاب الناسخ والمنسوخ irin su al-allama ibn atiya a littafin sa al-muharrar al-wajiz irin su ibn juzay a littafin sa at-tasahil an gane da kyau cewa wannan zance zance ne wanda yake mai rauni ba karbabban zance ba to har ma shi an-nahas ya ma kausasa harshe kwarai da gaske a kitabun nasikh wal mansukh ya jingina hakan ga jahilci da kuma ainihin gafala an gane da kyau mutum ya zama soko ma a ce ya ma fahimci hakan cewa ayar abin da take nufi kenan saboda ga abin da yake a aikace cikin ayyuka na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin sahabbansa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to duk da al-allabatul qurtubi shi al-jami'u li ahkam al-quran shi yana ganin cewa kamar yanda ya ambato cewar bai iya zantowa al-intisabu din anan wato ainihin ana nufin dangantuwa ta fuskar mai wannan amana da wannan alƙawari da aka yi ne da aka samu tsakani sai ya zanto a ba wa al-intisabu wannan fuska cewa ana nufin dangantuwa ba wai dangantuwa ta fuskar mai dangantaka ta jini ba ana nufin dangantuwa ta fuskar wannan alƙawari da wannan yarjejeniyar da aka yi to kaga in muka dauki wannan fuskar kaga ya koma zuwa ga asalin ma'anar da ayar take magana akai kenan to don haka abinda ake nufi shine waɗanda suke ƙarƙashin mutanen da ya zama cewa akwai alƙawari akwai yarjejeniya tsakani amma ba ana nufin dangantaka ta fuskar mai wato ainihin jini ba waɗanda ma ya zama suna da annasabu dangantakar wadda take ta tabbas ta haƙiƙa an gane da kyau manzo Allah ya yaƙe su sahabbai sun yaƙe su to ina kuma ga wanda su al-intisabu ne ba al-intisabu ne ba wai dangantaka ce ma cikakkiya ba kaga akwai munci tsakanin annasabu da al-intisabu an gane da kyau to kaga kenan ayar ba ta nuni akan wannan to wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa wannan aya wato ainihin aya ce mansuha an shafe ta shi yasa za ka ga irin su Abu Ja'far an-Nahas sun ambace ta a kitabun nasikh wal mansukh irin su Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam al-kitab za kitabun nasikh wal mansukh da dai jama'a min al-ulama cewa wannan aya an shafe ta da ayar da ta zo da umarni a yaƙi dukkanin kafirai ayar suratu ainihin bara'a an gane da kyau wadda Allah ya buɗe surar da cewa Allah ya baranta bara'atu min Allah wa rasulihi ilal ladina ahadtum min al-mushrikin lalle Allah ya baranta manzo Allah shi ma ya baranta daga waɗanda kuka kulla alƙawari da su daga cikin mushrikai fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin saboda haka an ba su dama ku ce da su su yi tafiya a ban ƙasa tsawon wata huɗu wannan ita ce damar da aka ba su ba za a yaƙe su ba ba za a kai musu farmaki ba su san cewa kuma su fa ba za su gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba duk lokacin da Allah ya so ya ɗauki hukunci a kansu kuma lalle Allah mai kunyatar da waɗannan masu kafirce masa ne masu kafirce wa manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to don haka idan wannan watanni huɗu suka ƙare to ku yaƙe su shine fa idan salakhal ashhurul hurum faqatul mushrikina haisu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim cewa idan waɗannan watanni guda huɗu suka fita suka ƙare to ainihin ku kashe waɗannan mushrikan ku yaƙe su wato ainihin ku danƙe su kuma ku kewaye su kuma su ƙawanya ku hana su sakat duk wata madakata da za ta zame musu hanyar da za su fice su gudu to ku toshe wannan hanya وحصروا لهم كل مرصد تو فإن تابوا إذا suka tuba suka bar kafirci suka dawo kan musulunci suka tsaye da sallah suka bayar da zakka to ku sakkiyar musu hanyar su domin Allah mai yawan gafara ne mai kuma yawan mai jin kai ne suka ce to wannan aya ta shafe ita wannan aya ne fa idan salakhal ashhurul hurum faqatul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuru lahum kull marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. تو wannan aya suka ce to ta shafe ita wannan aya ne to wan eh ya aya take ne to akwai wahasuruhum din ko eh wahasuruhum waq'udu lahum kullu marsad wato fassara ce ta dauke ne eh fa idan salakal ashhurur rumu faqatul mushrikeen haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum waq'udu lahum kullu marsad fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim. A farko kusa hakan na karanta go eh now farko wato wajen fassara ce shine sai ta bayi kuma aya sai ta koma haka to wannan suka ce wannan aya an shafe ta to wannan yazo daga al-Hasan al-Basri da kuma Ikrima kamar yadda al-Imam Abu Ja'far ya fitar a Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an duk da isnadin bai inganta ba zuwa ga shi al-Hasan al-Basri inda Ikrima kuma yazo daga Qatada ibn Di'ama haka yazo daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kamar yadda yake a Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an wanda wannan ya inganta zuwa gare shi haka yazo ma daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu an kamar yadda ibn Abi Hatim ya fitar a tafsirul Qur'an al-Azim haka Abu Ubayd a kitabun Nasikh wal Mansukh cewa wannan aya an shafe ta to shi ma dai isnadin bai inganta ba zuwa ga shi Abdullah ibn Abbas radiyallahu an to idan muka duba wannan magana akan cewa wannan aya mansukha ce an shafe ta bi ayati bara'a da ayar bara'a na faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuduhum wa hasuruhum wa ka'udu lahum kullu marsad to zai zama cewa ita dai ayatu bara'a ta sauka ne ba'da fathi makka bayan an samu mai fathu makka shekara ta 8 bayan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokaci kuma waɗannan kafiran na Qurayshawa da ake ta wannan musayar wuta da su sai riga su musulunta kaga ba ma batun me ba batun yaki kenan to ina batun cewa kuma ita ce ta shafi ita wannan ayar kaga me babu wannan batu ne dan haka wannan aya tana nan tana aiki ita waccan aya ta suratu bara'a da ragowar ayoyi da suke bayani akan yakar mushrikai da ragowar kafirai suna bayani ne akan yakar kafirai waɗanda babu yarjejeniya babu alƙawari tsakanin musulmai da su suka fito kai tsaye za su yaƙi musulmai to a yaƙe su to ita kuma wannan ayar ta suratul nisa illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum nifaq tana bayani ne game da kafiran da ya zama da cewa akwai yarjejeniya akwai alƙawari tsakaninsu da musulmai na cewa babu yaƙi tsakanin juna da juna to sai ya zama da wannan alƙawarin bai ma taƙaita iyakansu ba hatta ma waɗanda suke fakuwa da su suka zanto a ƙarƙashinsu to su ma wannan alƙawarin ya shafe su ma ba za a yaƙe su ba da kuma waɗanda su ba sa son yaƙar musulman to su ma me ba za a yaƙe su ba to da haka ita wannan ayar tana magana ne ga wanda ake da alƙawari ake da yarjejeniya da su waccan aya kuma da ire-irenta tana batu ne akan kafiran da babu wannan alƙawarin wanda suka fito suke yaƙar musulmai to wannan kai tsaye za a yi me za a yaƙe su to kaga babu batun mai annasikh wal mansukh dukkanin ayoyin wato ainihin suna aiki da juna shine illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq cewa aw ja'ukum hasira suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum aw anan bima'anan wa domin ana kawo aw ana nufin me wa kamar yadda Allah ce uduran aw nudhra ay uduran wa nudhran inda su mala'iku ai suna zuwa ne dan al-i'zar da al-inzar fi an wahid dan yanke uzuri da kuma yin gargadi ba wai suna zuwa bane imma dan uzuri ko dan gargadi a duk bayin suke zuwa uzuran aw nuzura ay uzuran wa nuzura aw ja'ukum ay wa ja'ukum da kuma wadanda suka zo muku suka same ku cikin kafirai hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmuhum zukatansu suna kuntace sun kuntata sun shiga takura akan su ga sun yaƙe ku ko kuma su yaƙi mutanansu a'a suna san yanda suke zauna lafiya da mutanansu kafirai kuma musulmai su zauna lafiya da ku wato yaƙar su gare ku abu ne wanda yake musu kunci a cikin zukata kamar yanda yaƙar su ga mutanansu yake musu kunci a cikin zukata to irin waɗannan su ma ba za ku yaƙe su ba sai azime sai a zauna lafiya da su to kaga ayat ta fitar da bangarori mutane guda biyu kenan shine hasirat suduruhum idan aka ce alhasru shine adhiqu walinqibab wato samun kuntatuwa mutun ya zanto ya takura abu ya matse shi ya takura shi an gane da kyau to wannan shi ake nufi da alhasru anan to a nan cewa hasira suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmuhum wasu suna gan cewa hasirat suduruhum wannan alhal ne bil idmar amma an shafe abinda zai yi nuni akan cewa hal din ne to ana kaddara shi da qadi ay qadi hasirat suduruhum alhal zukatansu sun kuntata sun zanto cikin takura kan su yaƙe ku ko kuma su yaƙi mutanansu to wannan kuma zai zanto ya tafi bisa muka kalli qira'atu yaquf wadda qira'ati ashariya thabita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yana karantawa da hasiratan suduruhum hasiratan suduruhum bin nasbi ma'a tanwin kaga lidilalati ala alhal kina wato halin zukatansu sun zanto a kuntace sun kuntata hasiratan suduru shi yake yake karantawa ragowar kuma malaman qira'a gabaɗe su kuma suna karanta da hasirat suduru sai dai bambanci kawai wasu sukan yi al-idgham wasu sukan yi al-izhar wasu sukan ce hasirat suduruhum bil izhar wasu kuma hasirat suduruhum bil idgham hasirat suduru كما الإمام أبو أمر البصري كما الإمام ابن عامر الشامي كما الأخواني الإمام حمزة ده الإمام الكسائي ده كما الإمام خلف العاشر أنقال ذلك يسوسنا إدغام تو أما دي ديسا كما قوان قوائدين شين يتبت الدشيوة واتو زكاة الناس سنة تكين تاكورة سنة تكين كنجي لداموة نمسسي أكن سياك إيكو ko su yaki mutanansu to su ma waɗannan sun shiga wannan layi ba za a yake su ba sai ku zauna lafiyar su sai Allah ce walau sha Allah la sallatahum alaikum da kuma Allah ya ga dama to ai da ya dora su akan ku falqatalukum lalle kuma sai su yake ku din kuma su samu dama akan ku anan Allah subhanahu wataala yayi amfani da at-tasliq la sallatahum daga sallata yusallitu tasallitan daga as-salatu idan aka ce as-salatu shine karfi da iko da tsananin zafi an gane ba da gogewa wajen iya yaki da kuma tsayuwa da tabbatuwa ta yanda duk wanda ka sa gaba to sai ka rusa shi to as-salata kenan to Allah yayi amfani da at-tasliqu anan dan nuna cewa inda Allah zai yi hakan fa to za su samu dama akan ku kuma za su karya ku su rusa ku amma Allah bai yi hakan ba saboda rahamarsa da me da ainihin jin kansa da wata hikima da shi ya san ta karkashin haka subhanahu wataala Allah yakan iya hakan in ya ga dama ya dora kafirai kan me kan masu imani wani lokaci saboda a tantance masu imanin na gaskiya da kuma wanda suke mai marasa imanin na gaskiya dan aware munafikai aware kuma mu'minan gaskiya to sai Allah ya dora kafirai kan masu imani dan a tantance shine wal yumhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Wal lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi haka wato ainishin saboda wato ainishin zunubi da su masu imani suka yi sun aikata ayyukan laifuka barna ta yawa a cikin su, to sai Allah yayi me, ya dora wato ainishin kafirai akan su a sakamakon me wannan zunuban nasu. Shine zuhara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi ya'malu la'allahum yarji'un. Shine wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer aw lamma asabarkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli shay'in qadir. To wal lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi wannan a matsayin jarrabawa dan me, dan ya daukaka darajar su masu imani, ba wai dan wadancan abubuwan ba, a wani mataki da Allah yake so ya kai su, aikin su ba zai ba su wannan matakin ba, to sai Allah ya jarrabe su da irin wannan dan me, dan kuma ainishin su kai wannan wato ainishin a matakin na kololuwa. Kuma dai karkashin hakan Allah subhanahu wataala ya ware wato ainihin na kirki wanda suke masu juriya, masu hakuri da gaske, da kuma wanda suke ba haka ba. Wala nabul wannakum hatta na'lam almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. An gane da kyau, da kuma at-tamhis din kenan, a tsarkake su daga matakin da suke kai a kai su mataki na kololuwa ta fuskar goge musu zunuban su. Wala yumhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. To Allah yakan yi wannan. To amma jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa bai dora su waɗannan kafiran akan ku ba. To da haka sai ku karɓi wannan afwa da wannan jin kai da Allah ya yi muku, shi ya san hikima din karkashin haka. Kar ku yi buri kuma na cewa lalle a fito a kara, a'a, ku tafi kan wannan tsarin na yarjejeniya da zaman lafiya. Yanda su ba sa so din su yaƙe ku, to ku rabu da su. Kar ku ce sai kun matsa sai kun yaƙe su din kuma. Idan kuka yi wannan kuma, to Allah sai iya jarabar ku karɓo afwar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim min hadisi Abdullah bin Abi Awfa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatamannau liqa al-adu. Kada kuna burin haduwa da abokan adawa. Wasallallahu al-afiyata. Ku roki Allah zaman lafiya. Cewa a zauna lafiya, ku yi ta roƙon Allah haka. Amma idan kuka haɗu da su kuma me, to anan sai ku yi haƙuri ku tabbata, kar a juya baya. Ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbara. Kuma kada a ce za a gudu, a tabbata in an gamu da su, amma a yi ta ambaton Allah, ambaton Allah mai yawa. Ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. To in wannan ya abu to ba inda aka iya, amma in babu wannan, to ayi hakuri a zauna lafiya bisa yanda ake. Allah shi ya san hikimar da yasa ya haka, shine tausasawa ce gare ku da nema muku zaman lafiya. Da haka ku karbi wannan tausasawa daga Allah da wannan zaman lafiya ne. Shine walau sha Allahu lasallatahum alaykum falqatalukum. To lalle da za su yaƙe ku kuma. Sai Allah ya kawo allam littaukid domin ƙarfafawa. Shi yasa ya zo a ƙira'a ash-shadha falaqattalukum. Mun gane ba? Littakathira falaqattalukum. Wato nuna cewa kaiwa mutuƙa. Lalle da sun yayyaƙe ku kan cewa za su samu dama a kan. Wannan ƙira'a ce shadha. Mun gane da kyau? Fa in i'tazalukum falam yuqatilukum. To saboda haka idan suka kaurace muku, an gane da kyau, ta fuskar suka bar ku, suka bar inda kuke, sannan suka kaurace muku ta fuskar suka bar daukan makami akan ku, falam yuqatilukum, basu yake ku ba. Wa alqau ilaykumus salama, sannan suka nemi a zauna lafiya. To shikenan a wannan lokaci sai ku zauna lafiya, kuma sai ku karkata zuwa ga me, zuwa ga wannan zaman lafiya ne. Kamar yadda ya ce wa injana hulis salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim. Idan suka karkata zuwa ga zaman lafiya, zuwa ga sulhu, to kai ma ka karkata ga zaman lafiya din, kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala. To shine wa alqau ilaikum assalama, suka jefa muku zaman lafiya da sulhu, da cewa a zauna a daidaita, kar a yi fada, kar a yi rigima. To fa ma ja'ala Allah lakum alaihim sabila. To Allah subhanahu wataala bai sanya muku wata hanya kuma a kansu ba na daukan makami wajen mai da su fursunonin yaki ko yakarsu, a wani lokaci kuma haramun ne. Shi yasa Allah wajen suka furadin sai sabila din yayi ta'addi da ala, fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila, domin nuna mai almu'akhadha, wato nuna kai musu farmaki kenan, ta fuskar mai da su fursunonin yaki ko kuma mai da su mai wato ainihin ababan kashewa. In dai an samu wannan, to a wannan lokaci kuma baya halatta sai ku yi hakuri, ku zauna lafiya da su, a ci gaba da zamantakewa da mu'amala ta yau da gobe karkashin tsari na musulunci. Wannan sai yake nuna cewa addinin musulunci addini mai tsafta, mai tsari. Ina ma a ce musulmai na yau sun san yanda musulunci yake, da kyan tsarinsa, da kyan dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin shimfiɗa, wato ainihin ƙarƙashinsa. Can ayar da Allah ce walau sha Allahu lasallatahum alaikum, da Allah ya ɗora su a kanku da ya ga dama. Kaga wannan nuni akan cewa kowane abu kenan yana gudana na bisa mai almashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala, ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan cewa da sallatahum alaikum, da ya ɗora su a kanku. To a wani wuri kuma ya ce walan ya ja'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila, wato Allah bai sanya wata hanya ga kafirai akan mu'minai, ta yanda kafirai za su zanto sun samu as-sulta, sun samu dama da iko akan me, akan mu'minai masu imani. Donan kuma ya ce walau sha Allahu lasallatahum, da ya ga dama kenan, in ya ga dama zai iya yin haka. Can kuma ya ce Allah bai yin haka. To yanda magana take shine Allah subhanahu wa ta'ala walan yaja'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila, Allah bai sanya wata hanya ga kafirai ga mu'mine, ta yanda kafirai za su zanto sun mamaye dukkan mu'minan duniya gaba daya. Duk mu'minan duniya suna ƙarƙashinsu sai yanda suka yi da su. To wannan Allah bai taɓa yi ba, kuma ba zai yi ba. Shine ayar walan yaja'ala Allahu lil kafirina ala al mu'minina sabila, an gane da kyau. Nan kuma cewa walau sha Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum, ana nunin wani bangare kenan, wani bangare na masu imani idan suka bijirewa Allah, suka kangarewa Allah sakamakon laifinsu, to sai Allah ya iya dora kafirai din a kansu, an gane da kyau. Saboda su ma a lokacin sun zanto mai azzalimai, ai kamar yadda ya ce wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, kamar haka muke jibintar da shashin azzalimai kan azzalimai saboda abin da suka aikata, suke aikatawa na laifi. To Allah yakan yi wannan, amma dai dukkanin mu'minan duniya gaba daya Allah ya dora kafirai akan su, wannan bai yiwuwa. Allah bai taba yi kuma ba zai yi ba. Shine walau sha Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa inni itazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaykum as-salama fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila wa bihadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah saka ala khair.
Masha Allah, muna tambaya. Eh sai amma kwaya daya, ka karanta kwaya daya. Eh kwaya daya saboda lokaci. Ka ku zauna kuke anan. Mu kuma sai mun tafi wani waje sanan zamu. Eh.
Thank you.
kalau anak ada jalan dari kasar dengan jahit Allah saka dalam mengusirkan.
Na'am, hadisin ya tabbata fi sahih al-Bukhari cewa wasta'inu bil ghadwati wa ruha wa shay'in min ad-dulja. An gane da kyau wannan nuni akan cewa tafiyar dare takan zama da sauki sama da tafiyar rana, musamman shi a sakamakon dare yanayi ne wanda yake na nutsuwa, babu abubuwa na hayaniya kamar irin abubuwan da ake samu da rana. To wannan yakan ba wa shi matafiyi nishadi, sai ya yi tafiyar da inda a ranar ne ba zai samu nishadin yin wannan tafiyar ba, abu na farko kenan. Sannan kuma abu na biyu, a yanayin tafiyar daren cikin iko na Allah subhanahu wa ta'ala takan zanto in tafiyar za a yi a dare, to sai ya zama cewa tafiyar tsayinta bai kai inda da rana za a yi ba. Wannan ana magana lokacin da ake cikin aminci, ake cikin kwanciyar hankali kenan. To amma da ranar ma ba a warka ba, nema ake a kai ma farmaki, balle kuma da daddare. An gane da kyau? To shi ne ma'anar hadisin, wallahu a'lam. To
a lokuta da lokaci a lokaci cewa yana da ce suna shin tafiyar da ko an yi bin gugun ko ɗaya da jikin an yi rukunan
sauro. To ai ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka yi tafiya ba takalmi, ba inda manzon Allah ya faɗa haka, sai dai an samu a aikace. Shi manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa sallam yakan yi haka, kamar yadda ya zo min hadisi Fadala bin Ubayd radiyallahu anhu, wanda yana kitabu sunan lil imam Abi Dawud. An gane ba? Kitabu tarajjul, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakan yi tafiya ba takalmi a wasu lokuta, saboda nuna at-tawadu wal inkisar, dan kaskantar da kai, da kuma nuna cewa duniya ba komai bace. Sannan kuma hakan ma yana bayuwa zuwa ga ita kanta kafar kuma ta yi me ta samu lafiya. Idan ya zama na kullun takalmi kullun takalmi, to nan zai iya bayuwa kafar ta iya kamuwa da wani abu saboda tasirin takalmi din. To kuma idan ya zama tana taka kasa, ita kanta kasa tana da wani chemical, da wani sinadari na wani abu wanda take dauke da shi, sai zanto idan mutum yana tafiya ba takalmi lokaci bayan lokaci, zai zama na cewa ƙasar da ƙafarsa take taɓawa, to za ta ba wa ƙafar tasa wani nau'i kuma na lafiya da inganci, amma ba kore shi ba. Shi yasa za mu ga wancan hadisu Abi Huraira da yake fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, cewa idan kare ya yi lallagi cikin abin shan ɗayanku ya tsoma harshensa ya kaɗa ya sha, to cewa ku ainihin zubar da wannan ruwa, kuma ku wanke mazubin ruwan so bakwai. Kaga sai ya zo a ruwaya cewa ula hunna bitturab, ɗaya daga cikin su wannan wankunan guda bakwai, to ku yi me, ku haɗa da me, da ƙasa da turɓaya, wannan ula hunna bitturab, kamar yadda yake fi sahih Muslim. Wannan ƙarin bai zo ba a sahih al-Bukhari. An gane da kyau? To kaga nuna cewa ƙasa ɗin tana da me, tana da wani abu na sinadari kenan. Wacce ruwar kuma wa abilu thaminata bitturab, ita ma ta zo fi sahih Muslim, cewa ku cakuɗa na takwas ɗin da turɓaya. To wannan ba yana nufin cewa za a wanke kuma har so takwas ba, an gane ba? Yana nufin cewa ita ma ƙasar an ƙidaya ta a matsayin ruwan, kaga idan ka haɗa sai ya zama nawa kenan, takwas kenan. An gane da kyau? In muka kauda kai daga illar da akan iya kalla cikin isnadin hadisi ne, sai kuma ulahunna au ukhrahunna, na farko ko na ƙarshe, wannan shi ma bai tabbata ba, ya zo a Jami'u Tirmizi, ko kuma ihidahunna, na ɗaya daga cikinsu. Kaga zai zanto na farko ko na biyu ko na uku, ko na hudu ko na biyar an ce da ihdahunna kamar yadda yake a kitabus sunan lidar qutni shi ma wannan bai inganta ba da haka wanda ya tabbata shine ulahunna an gane ba sai ma anasa wa abiduhu thaminata bitura to kaga wannan nuni akan cewa kasar tana da wani abu ne na sinadari amma ya zanto an yi domin Allah idan koyi da manzo Allah sallam da kuma madafar sama wa kai lafiya kuma ya zama da cewa fa inda zaka takan ya zanto babu kusa ko kaya ko wani abu na kwalba sannan babu zafin rana kuma babu zafin rana to in ya zama da cewa akwai zafin rana ko kuma babu aminci cewa wurin ba kaya ko babu wata kusa ko wata kwalba da zaka iya takawa to anan sai ka sa takalminka anan sai ka sa takalminka an gane da kyau anan sai ka sa takalminka shi yasa har hadisin ma da yazo a kitabus sunan lil imam abi daud na batun idan za a shiga makabarta a cire takalma manzo Allah ya umarni da wani ya cire takalmansa wannan ana magana ne idan makabartar babu kaya babu wani abu da yake tunanin zai iya cutar da kai ba kuma zafin rana to sai ka cire wato ainihin takalmanka dukkan wani abin cutarwa an gane da kyau to wannan shine wallahu a'lam wa bihadha alqadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim
alhamdulillah